Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60. Sai Clubhouse 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashin FM na VOA Africa akan mita 102.5, sai kuma radio amfani sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niya. Kana masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kama tashin to su dangwala voahausa.com. Masare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau talata 17 ga watan janairu na shekarar 2017 da fatan an waye gari lafiya ladan ibrahim ayone daga nan birnin washington dc tare da sabu imam aliyu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawaniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa sabawa mu kanun labarai
rahotanni daga Turkiya sun ce hukumomin kasar sun kama mutumin da ake zargi shi ya kai hari kan wani club ya kashe mutane 39 ranar 31 ga watan Disamba hakanan anan Amurka hukumomi sun ce sun kama matar Umar Matin mutumin da ya kai hari kan wani club a birnin Orlando a tsakiyar bara ya kashe mutane 49 hakanan mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya ce tilas hukumomin kasa da kasa su tunkari tsaukanar da Russia take yi
to madalla kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa kungiyar nan masu fafitukan kwato ƴan matan Chibok sun bi tawaga gwamnatin tarayyar Najeriya domin kai ziyara a dajin Sambisa
tunda shugaban kasa da kansa ya ce in ba an samu ƴan matan Chibok din nan ba gama yakin Boko Haram ba don haka da sauran aiki
to kwanaki biyu suka rage yanzu aka rantsar da sabon shugaban Amurka Donald Trump amma ya ce kungiyar nan ta tsaro ta NATO ta tsufa to sai yaya
kage daga furci shi shugaba mai jiran gado da yin magana cewa wannan abu ta tsufa ai bai sha a'a ta tsufa ya kamata mu mata garin bawo
kana Aliyu Mustafa Sokoto zai shigo da shirin sa na tsaka mai wuya amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
jama'a assalamu alaikum rahotanni daga kafofin yada labarai a Turkiya sun ce an kama wani da ake zargi shine ya kai hari akan wani club ya kashe mutane 39 ranar 31 ga watan Disamba jaridar da ake kira Harriet Daily News ta ce hukumomi sun tsare wani mai suna Abdul Karim Masharipov jiya Litinin a gundumar Esenyurt dan da wato kuma an tsare shi ne a gaban dan sa dan shekaru 4 da haihuwa wata tashar talabijin a kasar da wasu kafofin yada labarai sun ce an kama mutumin ne yayin da aka kai su mamaye a wani gida inda yake zaune da abokin sa daga kasar Kyrgyzstan hakanan an tsare wasu biyar da ke gidan cikin su har da mata uku kuma aka mika yaron ga hukumomin kula da yara rahotanni suka ce yan sanda sun gane inda wanda ake zargin yake tun a makon jiya amma suka jinkirta daukar mataki domin su kiwace zurga zurgar sa da kuma irin waɗanda ke mu'amala da su ana sa ran yan sanda za su ba da ƙarin bayani a safiyar yau agogon kasar a taro da za su yi da manema labarai jaridar Harriet ta ambaci wata majiyar yan sanda makon jiya tana cewa Masharipov ya wato ya isa Istanbul ranar 15 ga watan Disamba daga lardin Konya domin ya shirya kai wannan hari
a nan Amurka kuma hukumomi suka ce sun kama matar Umar Martin mutumin da ya kai hari a wani club a birnin Orlando da ke jihar Florida a tsakiyar bara ana zarginsa da rashin zarginta da rashin gaskiya Attorney General ta Amurka Loretta Lynch jiya Litinin ta tabbatar da kama Noor Salman an kama ta kusa da birnin San Francisco inda take da zama da danta masu gabatar da kara suka ce yau talata suke saran gabatar da ita a karan farko gaban kotu a yankin Oakland da ke jihar California Salman ta juma ƴan sanda suna gudanar da bincike akan ta tun bayan da mijinta ya bude wuta a wani club mai farin jini ga ƴan luwadi cikin watan Yunin bara ya kashe mutane 49 ya raunata 50 a wani hari da ake ganin ya sami ingizawa kungiyar ISIS mijin nata Umar Mutun ƴan sanda sun harbe shi suka kashe shi bayan sa'o'i 3 ana kai komo tsakaninsa da jami'an tsaro ƴan sanda a birnin na Orlando da hukumar FBI suna ta kokarin ganin sanin ko Salman tana da masaniya game da wannan hari
ana saura kwanaki kamin a rantsar da shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump wanda zai bude sabon babi ga kawancin kasashe da ke yammacin Turai da Amurka gwamnatin Obama tana ci gaba da aiki domin tabbatar wa kawayenta da ke Turai cewa babu abin da zai sauya a ginshikin dangantakar su Jeli Tinin sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya isa London zangon sa na biyu a ziyararsa ta karshe a wannan mukami. Birtaniya wacce take daga cikin masu sukan lamirin gwamnatin Amurka mai barin gado, shugabannin Birtaniya kusan ma sun manta da gwamnatin, hankalinsu ya koma kan gwamnati mai zuwa. Ganawar da Mr. Kerry yayi da sakataren harkokin wajen Birtaniya Boris Johnson yafi mai da hankali ne akan Syria da wasu batutuwa. Haka nan Kerry ya gana da babban bishop na kasar Ingila Justin Welby, inda shugabannin biyu suka tattauna kan bukatar kasa da kasa ta mai da hankali kan sulhu. Gwamnatin Ingila Jelitin tafi mai da hankali ne kan kalaman shugaban Amurka mai jiran gado, inda ya bayyana goyon bayansa da ficewar Ingila daga kungiyar tarayyar Turai, da kuma tabbacin da sabuwar gwamnatin tasa ta bayar cewa Ingila ta tsammaci sabuwar yarjejeniya kyakkyawa game da cinikayya tsakanin kasashen biyu.
A halin da ake ciki kuma, mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya ce tilas ne hukumomin ƙasa da ƙasa su tunkari tsokanar da Rasha ke yi. Daga nan ya yi kira ga shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya baiwa Ukraine cikakken goyon baya da zama babban ƙaurata. Da yake magana jiya Litini a Kiev a gefen shugaban ƙasa Petro Poroshenko, Biden ya lura cewa Ukraine tana yaƙi da cin hanci da rashawa da yake zama sankara da kuma takalar faɗa. Jiddin daga fadar gwamnatin Rasha ta Kremlin. Kalaman Trump a lokacin da ya hira da ta haɗin gwiwa da jaridun Times of London da Bild ta Jamus, inda ya nuna cewa yana tunanin cin mai yarjejeniya da Rasha da zai kawo ƙarshen takunkumin da aka kakaba wa ƙasar idan ta amince ƙasashen biyu su rage yawan makaman nuclear da suke da su. Biden ya ce tilas a ci gaba da amfani da takunkumin da aka azawa Rasha bayan da ta kamata kuma haɗe da zirin Crimea da Rasha a shekara ta 2014.
Labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya kama sabon fara da hukumomin leƙen asirin Amurka kwanaki hudu kamin ya kama aiki a zaman shugaban Amurka na 45. Shugaban hukumar leƙen asirin Amurka CIA mai barin gado John Brennan ya faɗa ranar Lahadi a wata hira da aka yi da shi cewa Mr. Trump bai fahimci irin barazanar da Rasha take wa duniya ba, ya kuma nuna damuwa da yawan magana da saƙonni ta Twitter da Trump yake yi. Brennan ya ce hakan ba alheri bane ga Amurka. Cikin sa'o'i Trump ya mai da martani yana ta ababar wataƙila ko Brennan ne ya tsegunta a ƴan jarida bayanan da ba a gaskanta sahihancin su ba da ke zargin cewa Trump ya yi lalata yayin da ya kai wata ziyara a Moscow. A halin da ake ci kuma yayin da lokacin rantsar da sabon shugaban Amurka lokaci ne na nuna haɗin kai a bana, akalla wakilai ƴan jam'iyyar Democrat 26 zuwa yanzu suka bayyana cewa ba za su halarci bikin rantsar da shugaban na Amurka ba.
Labaran duniya ke nan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To, bari mu fara da batun ziyara da kungiyar kwato ƴan matan Chibok Chok kai a dajin Sambisa. Ga dai Madina Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Jirgin saman sojoji ɗauke da jami'an tsaro, ƴan jarida da jagororin kungiyar gwagwarmayar kwato ƴan matan Chibok, wato BBOG, sun tashi don ziyarar gani da ido kan yadda dakarun sojojin Najeriya ke kokarin kwato sauran ƴan matan Chibok 195. Tawagar MBBOG ta hada da jagorar su Obi Ezekwesili, Aisha Yusufu, Manase Allen da Ibrahim Usman. Ziyarar gani da idon bisa jagorancin ministan labarun Najeriya Lai Muhammad ta tsawon wani biyu ce. Jirgin sojojin zai shawagi da masu gani da idon kan dajin nan na Sambisa. Baya ga wakilan kafafin labarun gwamnatin Najeriya wato NTA, FRCN, Voice of Nigeria da kuma NAN, akwai wakilan kamfanonin dillancin labaru na ƙetare da suka hada da Reuters da AFP. Wannan ziyarar gani da ido ita ce ta farko da aka gayyaci ƴan gwagwarmayar BBOG. Amma dama ma'aikatar labarai da headquarters tsaro sun saba shirye irin wannan ziyarar ga manema labarun. Sanya ƴan BBOG a zahiri yana da alaka ne da yadda ƴan kungiyar ke nuna rashin gamsuwa ga bugun kirjin sojoji cewa sun wargaza tungar Boko Haram ta dajin Sambisa. In haka ne kuwa, a madubin kungiyar akwai mamakin rashin samo ko ɗaya daga cikin ƴan matan bare a je ga maganar madugun ƴan ta'addan Abubakar Shiƙawo. Gama abin da ɗaya daga shugabannin kungiyar Dr. Iman Shehu ke cewa.
Har yanzu jami'an tsaro ba su fahimci abin da ake nufi da demokradiyya ba. Har yanzu suna nan da tunanin yadda suka yi aiki lokacin da Turawa ke mulkin Najeriya da kuma lokacin da sojoji ke mulkin Najeriya. Dan haka akwai sauran aiki a Najeriya musamman ma jami'an tsaro akan yadda ya kamata su yi mu'amala da mutanen kasar su a karkashin mulkin demokradiya. Yanzu ana batun cewa an je Kam Zero, to akai yan jarida Kam Zero mana. Inda gaske ne an dauki Kam Zero, akai yan jarida Kam Zero. Ai ba boye take ba, Saddam an ganshi cikin rami, an kai yan jarida su je su ga ramin da yake. Don haka mu tunda shugaban kasa da kansa ya ce in ba an samu yan matan Chibok din nan ba gama yakin Boko Haram ba, don haka da sauran aiki.
Tartibin bayanin wannan ziyarar zai ƙara bayyana zuwa yau din nan Talata. Tuni ministan tsaro Mansur Dan Ali yayi bayanin yadda lamuran suke tafiya daga Yola, inda aka ga hotonsa tsaye daura da shugabar BBOG Obi Ezekwesili. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yau saura kwanaki biyu a rantsar da sabon shugaban kasa Amurka Donald Trump. Shugaban ya ce kungiyar nan ta tsaro ta NATO ta tsufa, abinda shugaban Jamus Angela Merkel ta ce har gobe NATO na da sauran tasiri. Akan wannan ne na tattauna da Professor Yusuf Alhassan na Jami'ar Kansas da ta jihar Missouri da ke nan Amurka. Ko ina hankalin sai karkata game da wannan kalami na sabon na shugaba mai jiran gado?
To a gaskiya abinda na fahimta na farko, wato kamar wato ya cinnawa wato dangantakar kasashen Turai na yamma da ita Amerika wato wuta. Me nake nufi a nan? Saboda Amerika ita ke wato zance NATO, haka kuma su kuma kasashen Turawa na yamma su ne irin su Germany, su Ingila da Faransa da sauransu, suna ganin su ne Turawan da suke mamayawa Amerika baya. To idan yau babu NATO, saboda haka babu wannan dangantakar da kuma wato da take tsakanin Amurka da sauran kasashen Turawan yamma. Ko menene zai faru? Wato abubuwa ne farkade. Kaga daga furcin shi shugaba mai jiran gado da yi magana cewa wannan abu ta tsufa, ai bai sha yi a'a, ta tsufa ya kamata ne mata garan bawul. Misali, in kamar kana da mota take ta tsufa kana nema ai mata garan bawul, abu ne wanda ya fito karare an bayyana inda ka dosa. Sai kawai ai ta tsufa ya kamata a yi tunanin yadda kawai za a kauce ta a yadda na fahimci shi. To amma ai kaga da yana faɗa shugaban Germany Angela Merkel nan da nan ta fito ta nemar da martani ta nuna cewa a ai NATO ko ba ta tsufa ba. Abinda ya sa kun ta ba ta tsufa ba, har yanzu babu wani ko kuma wata kungiya tsakanin Europe da America da take da karfin NATO. Idan ana ganin ko ana ganin cewa Russia da wadda take Soviet Union tana da waɗannan kasashe da suka mara mata baya da suke da anda suke da ta Russia suke da kamar wato kishiyar ita ne, to babu da suke da suna Russia, babu abin na Soviet Union.
To amma Prof, kayan ka ci gaba da bayani, shi ai Vladimir Putin ya ce ya goyi bayan wannan kalami na Trump din.
Daga jin cewa shi shugaba mai jiran gado Donald Trump ya bayani cewa NATO ta tsufa, yana ganin cewa a bace wanda ya kamata kamar like ai watsi da ita ai ba ta da amfani. Nan da nan sai Vladimir Putin shugaban Russia shi ma ya albarkacin bakinsa cewa eh babu shakka ya goyi bayan shugaba mai jiran gado, yana ganin NATO ba ta da wani amfani, kungiya ce wacce ta tsufa, ba ta kuma da wata muhimmi even da su kansu Amerikawa. To amma wannan ya jawo muhawara nan cikin Amurka daga manyan mutane wanda wasu daga ciki tsofaffin jakadun Amurka ne wanda ake cewa ambasadoji na kasashen duniya daban-daban da kuma shugabannin Turai, kamar yadda shi ma Angela Merkel ta yi jawabi a kai ta maimar da martani ta nuna cewa wannan ma bai ma fahimci ma menene abinda NATO take ciki ba.
Idan kadara ya janye su ko kuma ya fasa NATO din, Amerika kana jin za ta iya ci gaba da tasirin da take ga kasashen yammacin Turai?
A gaskiya ba za ta iya ba, saboda mai dama da wa take ji jijji da kan da America take yi a kasashen duniya ai take kamar wato controlling din tura kasashen turawa saboda wannan wato ragama mulki da na NATO da sun zama ne shugaba saboda haka yau idan kasashen turawa na yamma suka wargatse dama kamar yadda yanzu Ingila ta tafi akan wannan Brexit din to aka ce Germany ta tafi aka ce Faransa ta tafi aka ce Italy ta tafi to ai babu kuma wato wani karfi ga America da take da shi ko kuma wanda za a ce har a yanzu da take da shi saboda me ya raunana duk kasashen turawa da za su je su zauna a karkashin wannan kungiya ta NATO ba yanzu ba babu wannan damar na cewa yanzu za su yi magana da harshe daya za su yi magana da kuma abin nan da yake da suna za su dauki tafarki daya akan duk abin da ya shafi ko tattalin arziki ko kuma wani mulki.
To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC yanzu agogo ya ce karfe 12 na tsakar dare da minti 16 ga kuma shirinmu na gaba.
Tsaka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Welcome Mike cikin ƴaƴan jam'iyyar APC ne a kwanakin nan.
Sunana Nasiru Ibrahim wanda an fi sani na da Gaza. To abin da zan ce akan wannan gwamnati gaskiya alhamdulillah abubuwa duk suna tafiya daidai sai dai kawai mu ƴan jam'iyya dan korafin da muke yi akwai mukamai da dama wanda suna nan a ƙasa wanda wannan gwamnati ta yi ta dube su ta bada su wannan mu shine korafin mu na ƴan jam'iyya maganar da yake yanzu akwai kaman board members wanda yake akwai wannan kuma a ƙasa wanda ba a gabatar da su ba.
Sunana Alhaji Garba Umar ɗan jam'iyyar APC ne kuma yayin gwagwarmaya domin kawo canji a ƙasar nan. Allah ya bamu nasara kuma shugaban ƙasa ya fara aiki. Abin da kawai nake gani ko in ce shawara da zan iya badawa yanzu a cikin wannan al'amari shine gaskiya mun ci yaki wasu suna cin gani ma. Abinda nake nufi shine APC ta ci zabe MPDP kuma suna mulki. Gwamnati ta yi la'akari da wannan domin akwai ma'aikatu fiye da 500 a ƙasar nan gwamnatin da ta shuɗe ne ta saka shugabannin sun a sa mutane wayanda gwamnatin yanzu tana da gamsuwa yadda gwamnatin nan take so ta kawo canji a ƙasar nan.
Yayin da 'yan Najeriya da yawa suke jinjinawa shugaba Muhammadu Buhari suna cira mishi tuta saboda namijin ƙoƙarin da ya yi wajen yakar ta'addancin ƙungiyar Boko Haram da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa da sauransu, har yanzu akwai irin waɗannan ƙorafe-ƙorafen da muka ji. Kuma ba waɗannan kaɗai ba, hatta ma manyan ƙusoshin jam'iyyar ta APC kamar gwamnonin jihohi da manyan 'yan majalisar dokokin ƙasa suna da nasu irin ƙorafe-ƙorafe masu alaƙa da wannan maganar na samun hurumin taka rawa a ma'aikatan gwamnatin tarayya. To amma kafin ma mu kai ga wannan magana ɗin yau a kashi na uku na wannan shiri da ke ƙoƙarin jan abin da ke cikin ko kuma yake ciwo su 'yan jam'iyyar APC tuwa a ƙwarya inda kuma muke karɓar baƙuncin Ibrahim Abdulkarim daraktan cibiyar tallafawa Buhari da kuɗaɗe wato ƙungiyar na ta BSO da kuma babban sakataren jam'iyyar APC na ƙasa Alhaji Maimala Buni za mu tashi ne daga inda muka ɗaga aya 20 da ya gabata makon jiya. Kan ita maganar cin hanci da rashawa da wannan tambayar da muka yaushi babban sakataren jam'iyyar. Wannan yaƙi da cin hancin ɗin hatta shugaban EFCC Ibrahim Magu da kanshi ya ce har yanzu akwai cin hanci da rashawa na inna lillah. Ya ce har cikin jam'iyyar sama akwai cin hancin nan da rashawa. Ma'ana Buhari kaɗai hannunsa shi ba zai iya maganin kai ka san ba zai iya maganin cin hanci da rashawa ba. Ma'aikatansa idan suna cin hanci da rashawa wannan cin hancin da rashawan ba za a daina yinsa ba kina ai.
Idan kawai mutum zai korafi. Amma ya sani ba zai fallasa ba, ba zai fallashi cin hanci da rashawa ba ko ba zai je kama ba. Domin shi Magu ai an ba shi wuka da nama. Shi ya kamata ai in dai ya san ga hakika inda ake cin hanci da rashawa me ya kamata ya yi. Kuma ka san fa shi shugaban Muhammadu Buhari ya saka musu mara. Ba wani ma'aikata ko kuma hukuma ko wani sashi na gwamnati da bai saka musu mara ba musamman ma EFCC. Tunda EFCC din nan ana ganin kokarin da suka yi wajen gurfanar da mutane a gaban kuliya musamman ma mutane da aka same su da cin hanci da wannan taro ba shi ne karo na farko da aka gurfanar da hafsoshin sojoji a kasan nan a gaban kuliya sannan kuma aka gurfanar da alkalai to irin waɗannan abubuwa abubuwa ne da suka cancanci yabo, sannan kuma ka san duk gyara din da ake tsammani din nan ba a cikin shekara guda daya za a yi ba ko shekara biyu. Abu ne da ya lalace. A dubi tsawon shekaru da Najeriya nan ta yi tana cikin wannan cin hanci, ba yadda za a yi a cikin shekara daya ko shekara biyu shikenan an kamar an yi ruwa an dauke a ce shikenan.
Alhaji mai malada, zo da kake maganar cewa a yi hakuri wannan ayyukan da mutane suke jira za a so za a nema a basu, na san cewa ana cewa akwai mukamai ko kujeru wajen 6,000 da ya kamata a ciki. Dazu Alhaji Ibrahim yana cewa akwai gurabu kamar 2,000 na board din ita kanta ko kuma mukaman jam'iyya da sauransu da ya kamata ba. Wani zargi da na ji wanda na tabbata mutane za su so ka waye masu kansu a kai shine cewa magana tuntuɓa din nan hatta gwamnonin APC suna kukan cewa ba a tuntuɓa su sai kwatsan su ji an bayyana mutane mukamai. Alimisali lokacin da aka ba da sanarwar cewa an kai sunayen mutane ambasadoji a majalisar dokoki, gwamnoni da yawa sun fusata sun fito kuma sun faɗa sun yi magana cewa su ba su ma san wasu daga cikin sunayen nan da suka ji an kai ba. Na ji wani gwamnan Arewa da ya ce shi wannan sunan ma da ya ji an ce an kawo daga jihar bai taɓa ganin sa ba, bai taɓa jin sa ba, bai san ko dan ma wace jam'iyya ba ce.
Eto magana wannan mukabai na box guda 6,000 da ake magana shine wanda dazu nake dukkan jihohi.
Ina magana dukkan mukaman ne Alhaji mai malaka, kai mana magana dukkan mukaman ne, akwai tuntuba batun tuntuba ne, ana cewa ana bada mukaman ba a tuntuba.
Ina zan kai ka zan ina ka shorare ni shine sunaye guda 50 din da aka rubuta a jihohi wanda aka nema daga hannun jam'iyya a kawo wannan da su za a cike wannan gurabe da ake magana. Sannan kuma duk magana da ake yi akan cewar an kai sunan ambasadoji wasu gwamnoni ba suka ce ba su amince ba, eto idan kamar yadda ka faɗa wannan harka ce ta cikin gidan jam'iyyar APC wanda kuma su gwamnonin an ba su sun tantance yanzu kwanan nan ba da jima ba insha Allahu za a ƙara gabatar da sunayen. Abu ne da yake tafiya, an fara gwamnati kowa kuma yana cikin matsuwa, kowa yana so a sashi, sannan kuma wannan kowa da yake so a sashi din nan mukamai ne, wani dole ne za a dubi kwarewar mutum. Sannan kuma akwai mukaman da akwai ka'idoji na doka wanda sai wannan dokan ya lokacin yayi sannan za a sauke mutum, ka san tsari idan aka ce canji.
Amma shi idan aka canja gwamnati ba da wata sabon gwamnati ta shigo dole ta data ta tarnata na ta 90 da dare mata ba?
Yanzu kamar a ce mutum yana commission din nan an sa mutum ya yi shekara 4, wani bai kare ba wani ya kare, dole ne a bi ka'ida idan za a karya doka da oda saboda a dadada wani, to dole ne doka da oda din nan zai zama ba za a bi shi ba. Sannan kuma canjin da ake magana din nan zai shiga wani hali za ta, to ana maganan canjin nan kuma daga cikin ginshikanta akwai maganan bin doka da oda. Doka da oda kuma gwamnati ita ya kamata ta yi wa doka da oda din nan gata ta nuna cewar lalle ana bin doka da oda, domin yanzu ka ci ka zubar da kowa wani tenuwansa bai kare ba. Ba wani dan jam'iyyar APC da zai so wannan gwamnatin ta taka doka.
Wale na yadda. Alhaji Ibrahim, na daɗe ban ji daga wurin ka, ce mu wani abu game da abubuwan da ka ji muna taɓawa.
To shi shugabanci gaskiya al'amari ne wahala, babu wanda zai iya cewa shugabanci abu ne mai sauki.
Yi min magana game da batun cuɗanya nan da ake cewa ba a yi na cewa ana ba da mukamai ba a tuntuɓa wanda suke da ruwa da tsakiya
cikin abu. Shi ne nake gaya maka.
Na'am.
Amma shugabanci shi shugaba shi ne a can sama, abin da yake nema shi ne wazirai. Wayannan waziran sai sun zama suna da tunani ko goda ba su da tunani irin nashi, shi ya yi molding din su samu irin tunanin da yake da shi, sannan kuma su yi zaɓe na mutanen da za su taimaka mishi akan wannan principles din da aka san shi Janar Muhammadu Buhari da shi. Da haka nan wayannan mutanen ya zama son rai ake yi, idan an ce za a ɗauko a ɗauki aiki sai wani ya sa rai, ya kace yanzu Malam Ibrahim zai ka kawo sunaye mutum 50-50 sai in fara tunanin wa zan je in ɗauko, wa na sani, waye kazanawa. In na sa su, kaga shi Mr. President ya riga ya ba da trust din shi cewa ni zan je in kawo mutumin da na san cewa zai taimake shi. Ni kuma sai ban dauki wannan tunanin na shugaban kasa ba, sai na dauko mutanen da ni nake ganin ƴan uwana ne zan musu alfarma. To mafi yawancin abin da ke faruwa shi Janar Muhammadu Buhari ya yi trust din waɗanda za su taimaka mishi ne. To haka kuma duk wani wanda ya tashi ya ce zai je, in aka ce wane zai ka kawo kaza za a yi kaza, maki ya duba Najeriya farko, ya duba girman Najeriya da kuma girman taimakon da ake son a yi ma ƙasa gaba ɗaya, ya ce to shi ya zo, me ya sa wasu daga cikin su ba za su ce ba ni ba zan sa mutum ɗaya wanda na san ɗan uwana ba ne? Idan yau aka ce ni ne kaza na shugaban ƙasa, misali ni ne SGF ko kuma ni ne wani na shugaban ƙasa, sai in ce to ni kuma saboda virtue of kujerar da aka sani na yi alƙawari saboda in zama fair, ba zan sa mutum ɗaya wanda ya fito daga gidanmu ba. Ba zan sa mutum ɗaya wanda ya fito da kaza ba, ko da ya cancanta saboda ina son in yi wani abu wanda zai burge jama'a ko kuma wanda zai tabbatar da abin da shi shugaban ƙasa yake son a yi, sai in kawo. Amma yanzu sai aka ce na shiga mukami, ina shiga ofis ɗin sai ga ƙanin matana, ga yayan kazanawa, ga kazanawa, ga kazanawa, duk su ne sun kashin fiɗe cikin wannan tsarin da aka ɗauko za a sa suna. Ya za a yi sauran mutane ba za su yi ƙorafe-ƙorafe ba.
Gaskiya. Alhaji Maimala, akwai abin da za ka ce ka wannan kafin mu je ga magana na gaba?
To kasan maganan mukamman nan mun riga mun yi shi,
saboda to mu je ga magana na gaba, bari in kama wani sabon batu. Fada da cece ku ce tsakanin shugabannin jam'iyyar nan, bari in baka misali zaɓuɓɓukan da aka yi kwanakin nan a jihohin Ondo da Edo da wanda aka yi can watannin baya a jihar Kogi, sun fito da irin cece kucin da ke tsakanin shugabannin jam'iyyar ita APC din. Alal misali, kaga ko a nan Ondo mutane biyu da APC ta so ta wato suka yi cece kuce tsakaninsu a cikin jam'iyyar din nan. Bola Tinubu yana da nashi candidate ko kuma yana da nashi dan takara, shugaban jam'iyyar nan John Oyegun yana da nashi dan takara, kamar abin da ya faru a Kogi in ka tuna lokacin da Tinubu yake goyon bayan Faleke, James Faleke, ko kuma mutane Abuja kuna can kuna goyon bayan Yahaya Bello. Haka ta faru a Edo, inda aka ce wannan aka so a gwabta tsakanin Chris Oginwoyi da Godwin Obaseki da sauransu. Ma'ana abin da nake so nace shine, idan an ce ana zaɓe kwanakin nan, sai kaga shugabannin jam'iyyar APC wannan yana goyon bayan wannan, wannan yana goyon bayan wannan, maimakon su mai da hankali ma tsakanin su da jam'iyyar PDP, domin ita ma tana da takara. Wasu na cewa Allah kawai yake ceton APC tana cin wasu daga cikin wannan zaɓuɓɓukan. Yi min magana game da wannan rikitan da ake cewa akwai tsakanin shugabannin APC, Alhaji Maimala. To a gaishe ku malamai. To idan Allah ya kai mu makon gobe ko bayan duba irin rikicin cikin gida da ke faruwa tsakanin giggan jam'iyyar ta APC, za mu ji ra'ayinsu mutanen APC ɗin a hukumance game da matsayin Atiku Abubakar, tsohon mataimakin shugaban ƙasa na Najeriya, da kuma musamman ikirarin da aka ce gwamnatin jihar Sata Adama ta yi kwanan baya na cewa in baicin shi Atiku ɗin ba su san wani ɗan takarar shugaban ƙasa a zaben shekarar 2019 ba. Yanzu kuma muna godiya ga shi Alhaji Maimala Buni da kuma Alhaji Ibrahim Abdulkarim, kana da wakilin mu Nasir Adamu Alhikaya da ya taimaka aka da shirin nan. A madadin su duka, ni ne Aliyu Mustapha Sakwato a Washington DC.
To da kuma wannan ne muka zo ga shirin mu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karan a takaice.
Prime Minister Sabiya Isa Mustapha ya yi kiran da aka yi zuciya nesa dangane da kasar Sabiya bayan da kasashen biyu suka goce da cacar baki a ƙarshen mako. A hira da da sashen Albaniya na muryar Amurka, Prime Minister Mustapha ya mai da martani ne ga shugaban Sabiya Tomislav Nikolić, wadda ya ce a shirye ƙasarsa take ta tura sojoji zuwa Kosovo domin kare Sabiyawa idan hakan ya zama tilas, bayan da hukumomi a Kosovo suka hana wani jirgin ƙasa da aka rubuta a kansa cewa Kosovo Sabiya ce shigar ƙasar a ranar Asabar. Mustapha ya kira kalaman shugaban na Sabiya a zaman na rashin dattaku kuma barazana ce ba ga Kosovo kaɗai ba, amma ga yankin Balkans baki ɗaya. Rahotanni daga kafofin yada labarai a Turkiya sun ce an kama wani da ake zargi shi ne kai hari a kan wani club ya kashe mutane 39 ranar 31 ga watan Disamba. Jaridar da ake kira Harriet Daily News ta ce hukumomi sun tsare wani mai suna Abdulkadir Masharipov, jiya Litinin a gundumar Esenyat, kuma a daidai lokacin da ɗansa ɗan shekaru huɗu ke kallo aka kama mahaifin nasa. Hakanan a nan Amurka ma hukumomi suka ce an kama wato matar Umar Martin, mutumin da ya kai hari kan wani club a birnin Orlando da ke jihar Florida a tsakiyar bara, ana zarginta da rashin gaskiya.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman Sabo Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa, da Cubahiro Jodo ne da ya ba da umarni, sai injiniyanmu John Ellison. Ni Ladan Ibrahim Aiki cewa sai da hantsi, mun dawo muku da wani sabon shirin.